Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan hira ta musamman, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitun shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga hira ta musamman.
Assalamu alaikum, sunana Zada Bawa, nine shugaban gidajen radio Dalol FM, mai gida radio 4 da Dogon Dutse, Tsibiri, Matankari da Ballayara a Jamhuriyar Niger.
To mutane za su san cewa me ya kaka America yanzu nan?
To abin da kama America gaskiya hutu ne nazo America dan na yi retire yau da shekara 2. Yanzu ka san in mutum ya retire lokacin ka samu ya dan motsa jikin shi shi ta shiga shi bude idanu yawon bude idanu ya kawo ne America.
To masha Allah. To ya harkokin watsa shirye-shirye a Niger.
To a Niger ka san tun da an kai abin da aka ce ba taron kasa da kasa na wanda aka ce ma conference national aka buda har aikin jarida ga kowa duk wanda ga so shi da ya buda gidan radio shi ko gidan ko jarida shi ko mujalla shi to wannan yasa ni da matsayi na tsohon ma'aikacin gidan radio gwamnati nace to ya kamata in bada na kokari in buda gidan radio jihanmu karkaranmu shi yasa ni buɗe gidan radio Dalol FM na harko nan Dogon Dutse don ka shekara 2 da bayan haka nan ni buɗe Fatankari da Dogon Dutse Tsibiri ni buɗe Tsibiri na ƙarshe shine na Ballayara yanzu ina sauran na biyar da kamata in buɗe ina nan ina lissafin inda zan buɗe shi
wato ka lissafa gidan radio wajen guda hudu da yanzu haka suke a jamhuriyar Niger suna aiki
haka take
to menene yasa ka tunanin cewar bari in bude gidajen radion nan
to kasa dan jarida akwai fanni da yawa da suka iya aiki ni fanni na wanda ni gidan radio da television ni shekara ta 40 ina aiki ORTN gidan radio television na kasa ni dauki retire to cikin wannan ne ni lissafin ne ce to kame in sabka ya kamata in samu inda zan zuwa in zage da aiki shi yasa ni buɗe gidajen radio Dalol FM
haka ne duk da yake dai da an san ayyukan gidajen radio shine domin fadakarwa da kuma waya kan al'umma game da abubuwan da suke faruwa na yau da kullum wanda yake ilmantarwa ne da dai sauransu me gidajen radio ka san mai da hankali wajen bayar da gudunmuwa ga jama'a ga al'umman Niger
to abin da yasa ni ƙara buɗe gidajen radio nan ban buɗe su ne mai ba babban birni ƙauye ni buɗe su cikin jihohi inda mutane suke da matsalar samun labaru shi yasa ni buɗe Dogon Dutse ni buɗe cewa wannan sauran karkaruran suke mutane ba su samu su haɗi albarkacin bakinsu kuma wani bi suna tsoro su yi magana su ce in sun kai wata magana liƙe su za a yi gidan radio shi gaba talaka hanyar da zai bude bakin shi shi hada abin da yake so shi hada mu gwamnati abin da yake so abin da a matsalar shi da duk abin da kamata shi samu na cin gaba rayuwar shi shi yasa muka bude gidan radio don ka dan mu ba talaka bakin magana shi bude bakin shi shi hada mu gwamnati abin da yake so mu kuma in gwamnati suna da abin da zai hada mu talaka sai shi biyo ta wajen mu shi ba da labari mu ba da labarin da abin da aka so shi ga sa kasa ta ci gaba kaga talaka in suna son shi bude bakin shi shi hada abin da yake so alhamdulillah
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
To masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na kasuwa akai maki dole. To a wannan mako shirin yana birnin Ilorin ta jihar Kwara dake arewa ta tsakiyar Najeriya. Kuma kai tsaye muna wata kasuwa da ake kira Monday Market. Ita dai kasuwar Monday Market ba wai ranar Monday din take ci ba, a kusan kowane lokaci tana ci. kuma kai tsaye a yanzu haka muna tare da daya daga cikin shugabannin ita wannan kasuwa wanda zai gabatar da kansa da kansa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Alhaji Awolu Katsina.
Me ya matsayin ka a wannan kasuwa?
Ni ne mataimakin shugaba na wannan kasuwa ta Monday Market.
Ita dai wannan kasuwa ta Monday Market akwai ga alamu tahi ba da karfi wajen sayar da kayan gwari ko?
Ta karfin ta yafi wajen sayar da kayan gwari. Amma akwai kayan provision a cikin ta kuma.
Na'am, dai kayan masarufi da ya shafi abinci ake sayarwa anan.
Kware da gaske.
To a gaban mu nan ga buhuna, wayannan buhuna na me yake kallo nan?
Wannan tarugu ne wanda yake zuwa ga daga Zaure Jigawa State.
To kafin mu je ga batun farashin su, dan ba mu tarihin ita wannan kasuwa. Kadan.
To, ita dai wannan kasuwa ta kahu ne da sanadiyar wannan sana'a kayan gwari. Kuma alhamdulillah kasuwa ce wata cakudu da Hausawa da Yarabawa da Nufawa da Fulani da sauran kabilun Najeriya kuma haka take gudana don saboda kasa daya al'umma daya don samun zaman lafiya haka shugabancin ta yake tahiya gauraye ba bambancin kabila ba bambancin addini a wannan kasuwa
to amma kamar ita wannan kasuwa yanzu misali ta kai shekaru nawa da kafuwa
za ta kai shekara 10 zuwa 11 da kahuwa
dama can asalin ta Hausawa kamar naga kamar Hausawa sun firin jayi anan haka take koko dai an samu wani canji ne
eh lokacin da aka bude kasuwa gaskiya majority masu wannan sana'a ta mu ta gwari mu aka fara gayyata muka zo wannan kasuwa to kuma da muka zo cikin sana'ar da Yarbawa da Hausawa muka zo amma Hausawa sun fi yawa a cikin wannan sana'ar dama
to bari mu dawo batun farashi ga buhu wannan buhun menene wannan
wannan buhun tarugu ne
kamar yanzu shi wannan buhu akwai sunan da ake kiran shi koko buhu kawai ake cin
ana kiran shi solan flower
to kamar wannan buhu yanzu nawa yake a wannan kasuwa
to muna saida shi naira 25,024
to kamar yanzu wane yanayi muke yanzu na tsadar shi ne koko na saukin shi ne
yanayi na tsada yanzu muke ciki saboda mun ratso bazara yanayin karancin ruwa ya dade bai suka arewa ba saboda haka zahi yayi yawa yanayin iccen shi yana rage haihuwa sannan kuma sai muka samu matsaloli na tsadan mai yawanci transport din shi ya linka to yana ga cikin abubuwan suka haddasa mishi karin hawan farashi na shi
amma yanzu ana fita kenan an kawo shi anan yanzu yadda ake sayar da shi 20 da nawa kace
to 25-24 balallahi alhamdu ka san kasuwanci yanzu ya zama abin da ya zama ko ya ya samu ko mun ganganta shi fata dai Allah sa masa albarka shi yake amfani da shi
to bayan wannan tattasai ga wani kwando can na wannan atarugu ne ko wancan tattasai kamar wancan kwando da nake hali yawa to solon shi wancan kamar yawa ga can na hango shi yawa kamar wannan solo yanzu shi nawa za a san
kuma wannan solon tattasai ne shi kuma yana towa ga daga Katsina State shi kuma abinda ake sai solon shi naira 20,000
yanzu shi ma a tsada shi kenan kaka tsada
shi ma kaka tsada shi kenan yanzu
a lokacin da ba yanzu ba can baya nawa ake samu
can ana saida shi 8,000-9,000
yanzu kamar ita wannan kasuwa kamar kai ne kana ɗaya daga cikin shugabanni kai ne ma mataimaki kamar menene kalubale
to alhamdulillah kalubalen da muke fuskanta yanzu a wannan kasuwa kusan mu ce ba wannan kasuwa kadai yake faruwa ba na farko kowa suna halakan sa muke ciki yanzu abin da ya shafi bangaren rashin tsaro mu ma muna fuskantar wannan sun da mu harkan mota harka ce ta fi dare kaya zai taso ya biyo dare sauka da sai to nan lokacin muna samun tangar dare fa hanya kaya bai zowa sai ga kaya ya kwana nesa kayan ya zo ya lalace abu na biyu sai abin da ya shafi bangaren matsalolin tsadan mai yanzu ma ya zama dole mun hakura da azoma motocin da ke shan gas saboda shi farashin shi ya wuce wuri dole duk da muke gantsa da fetur dole sai motocin da ke shan fetur muke amfani da su amma duk da haka nan gaskiya muna fuskanta kalubale wurin abin da ya shafi tsadar rayuwa saboda matsalan man nan ta linka transport biyu bisa ga abin da ake yanzu
kamar misali hukumomin wannan jiha ta Kwara akwai wani ka'idoji da suka sa muku game da ita wannan kasuwa wanda kuke akai a yanzu koko
to alhamdulillah ka'idoji gaskiya sun nemi haɗin kanmu mu zauna lafiya kuma duk abin da dokar ƙasa ta zo da shi mu bi doka mu zauna lafiya sannan mu so ƴan uwanmu mu haɗa kanmu ƙasa ɗaya al'umma daya shine abin zai kawo zaman lafiya shine dokar da gwamnati ta bamu ta kan cewa mu zauna lafiya mu so ƴan uwanmu mu haɗa kanmu
ina mai sayi wanda zai sayi buhu ya karkasa ya ci riba.
Assalamu alaikum malam barka dai. Yawa da farko suna.
Sunana malam Nasiru Salisu daga Funto nake Katsina State.
Amma kana kasuwanci a
ina? Ina kasuwanci a nan Ilori Monday Market.
Na'am, gashi naga ka kasa a tarugu ne. Me wannan ka kasa?
Da gaske tarugu ne da shambo da tumatir nake saida. Wannan ina saida shi 2000, wancan 1000, wannan 500, wannan 1800.
To ana samu riba dan naga buhun nan na tambaya can an ce sama da 20,000 ake saida.
Lalle ana samu riba bakin gurgudu insha Allah.
Cinikin fa ana yi?
A ciniki gaskiya da dan sauki.
Me yasa ba ciniki?
To ba mu sani ba ko rashin kudi ne ko kayan ne da yawa Allahu a'lam. Amma dai gaskiya kasuwa ta dan kwanta ba kamar dawa.
Amma kaman abokan huddan kana naga tunda kai kasawa kake kashi kaman akwai yarabawa kana jin yarabanci?
A ina dan tabawa kadan.
Amma yanzu an zo sai da yarabanci
ne. Eh, inda yarabanci ne za a yi na bangaren kasuwa ta ina yi ne. Amma in za a yi hira da yarabanci ba zan iya ba. Amma dan dai wai nawa wannan kaza ne kawo kudi ban saida ba din na iya.
To dan yi mani mana kadan.
Kamar in ta zo ta ce eloni ile zan ce 2000 1500.
Ai turanci kai.
Eh, kuma haka ne. Ako mejabu, ako maru, ako mewa.
Tuka hada chaona.
Insha Allah.
Mbea chavi.
Sosei.
Allah mada saa. Naam, to, gabakuma Musa mwani mbala ni migida suna.
To, suna na Hamisu alaji chicha.
Ok, nagawasu, kana na mbuhuna ni nantarada kaiminini?
Wata nana nshini wanda manu mamu hausa wanda suka tahoda gaali wa suka shuguwa na mkwara. To, susike nuna unomu wana.
Wanda shi atarugune amana mkwara
iki? Mkwara iki unoma shi.
Sibeke wan chantada?
Beke wan chamba sabo da wancan babban solo ne ka gani na arewa wannan kuma bulu ne abincin kaji solan abincin kaji
shi wannan nawa yake
yanzu wannan abin da muke sai da shi 1016 eh haka muke sai da shi yanzu
amma nawa kuke salato nan wurin su masu kawo muku
nan dama masu salin ne muke sayar ma da 1016 in masu gona suka kawo to mu kuma zamu saida musu shi naira 1016 mu ne dillale
ku dillale ne ke
dillale a cikin kasuwa
kuna dan samun na ku
eh muna dan samun namu a
cikin eh wannan Allah taimaka. Assalamu alaikum baba.
Assalamu.
Ya da farko suna baba.
Eh sunana Malam Salam.
Malam.
Amuya Abdul Salam.
Na'am, kana kasuwanci ita wannan kasuwa ne?
Muna kasuwanci ne.
Me kake sayarwa to?
Barokolo da yabulu. Barokolo da safashi.
Ka zo saye ne ko kana saida?
Ko saida ne.
Okay.
Saida muku su. An kawo mana sai mu sayarwa.
Okay.
A bamu alaki mu.
Ba ku alaki.
Ya kai.
Kaman dillanci kenan.
Ka shi da hanya yayi.
Yawwa.
Wallahi.
Amma ya take jin dadin kasuwanci a nan tunda kusan duk Hausawa ne.
Ana dan samu wa. Wato ni ma kaman Bahaushe nake. Ko kwa wato don na dade arewa. Ko kwa fitowa da ya digare wannan bai kai shekara 10 ba ne.
Ka dauna.
Na dauna.
Duka ma wannan kasuwa me kuke bukata gwamnati ta yi a wannan kasuwa? Kuna bukata a gyara ku?
Mu ma muna neman gwamnati yi mamu alheri. Wanda sai dan kara su gaba din.
Dan kawo jari haka.
Kaman kawo dai.
Abubakar.
Me ka zo sai nan?
A tsanin zuciya.
Ka zo sai?
Ta rugu ba eh.
Ka sai?
Ban saya ba tare shi da hana in saya.
Ina me kake so buhu ko rabi ko kwano?
Buhu na muke saya kuma mun samu rabi muna saya.
To amma me hana ka sai kace tsada?
Tsada yana tsada ne.
To me bambanci da daya da yanzu kuma?
To can da muna iya sayan buhu cikakke 7,000, 8,000, 9,000. A kashi ne ka kama 15,000, 14,000, 13,000.
Amma da kayan kasa yi cikin gari kake zuwa ka sayar
ku? Ni ma ina kasa a cikin kasuwa ne. Ina kasa wana naira 100, 500, naira 1,000.
An samu wani abu kenan?
Ni ma na samu wani abu.
Za ta yi mu
ta. Amin su ma.
Mun gode kwarai. To a yanzu haka kuma mun haɗu da wata mata bai Allah mai sunan ki?
Sunana Rashida ce. Rashida.
Rashida.
Mm.
So
ana ina ansa ya Abdullahi.
Ya Abdullahi.
Mm.
To gaki nan kasuwar Monday Market kuma ana sayan kayan abinci fa ne da sauransu. Ai wada mana kin zo saye ne ko?
To na zo siya ne. To amma alhamdulillah kayan da muna nan muna samu yanzu da kayan da tsada. Amma muna da samu nama alhamdulillah. Don da muna saya araha kuma in ya zo lokaci ne amma wannan lokacin gaskiya ya dan yi tsada amma to tunda a ta ce to ya zama dole abun miya ce abinci dole mun dafa sai mun nima miyan nan to muna dai samu nama ana saya alhamdulillah Allah ya sa mana albarka
da tsadan dai kuna hakuri
sai tsadan to muna hakuri tunda ya zama dole kuma neman kuɗi muke yi to dole kuma sai dai mu nima lissa mana komai muka samu to alhamdulillah akwai lokacin da za a samu sosai kuma amma yanzu dai to Allah da yana rufa asiri.
Kina jin dadin wannan kasuwa?
To alhamdulillah ina jin dadi.
Kina jin dadin ki zo ki sayayya ki
mutse? Wallahi ina jin dadi. Gaskiya alhamdulillah wallahi muna samu gaskiya to.
To jama'a da haka shirin na wannan mako ya kammala daga nan kasuwar Monday Market dake birnin Ilorin fadar gwamnatin jihar Kwara. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC musamman Maryam Dauda dake kula da shirin. Ni Mustafa Nasiru Batsari nake cewa sai wani karo idan mun haɗu.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dr. Sylvester Dachumo ni pastor ne na Kokin, ina Kokin Headquarters Church a nan a Jos. Ganin yanayin kasarmu Nigeria kuma da duniya yadda take gaba daya, mun gane lallai gaskiya mun shiga matsala, mun shiga damuwa wadda ya fi karfin abin da za a duba mutum. An kuma duba littafi mai tsarki, mun gane cewa idan duniya ya zama yadda ya zama haka, babban abu shine a koma gaban Ubangiji a nemi gafara. Ko Krista ko masallata, duk muka ce a nemi fuskan Allah, mu je gaban Allah dan neman tuba, a kira Allah dan ya ziyarci kasar mu. Wannan al'amari Ubangiji ya yi mana shi. Babban abu shine mu dawo gabansa dan rayuwa ya zama yadda yake so, ya zama da albarka. Dan a gaskiya yanayin mu a yau Allah ya juya fuskarsa, ba abin da ya zama da albarka, ba abin da ya zama da karuwa a zaman mutum ko iyalai ko kasa kanta. Ubangiji ya juya mana baya, muna nema mu dawo gabansa dan ya canza yanayin mu.
Madalla, yanzu kuma sai mai rancin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai duba ne kan illar da shaye-shaye na kayan maye kan haifar ga matasa, lamarin da ke sa gushewar hankali, wanda kan sa aikata miyagun laifuka da suka hada da fyaɗe, kisa da sauransu. Shirin namu na yau ya leƙa muradi a ƙasar Niger, inda abokin aiki na Mansur Sani ya jiyo mana ra'ayoyin mutane a ƙasar game da shaye-shaye musamman na kayan maye.
Abdul Aziz Abdul Hadi daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. Gaskiya maganar shaye-shaye babban magana ce idan aka dauko ta, tunda wanda kamar ke shaye-shayen wannan abu yana taba rayuwar shi, musamman ma a lokacin da kamar yake cikin mayen, kamar zai iya tafiya ya kasance a cikin wani yanayi kamar yanzu matasan mu na yanzu wanda suke shaye-shaye, in suka shaye-shayen suna nuna su ba sa ji a cikin ungwani, kuma shi mai shaye-shayen ma zai iya dauka wani makami ya ji ma wani, kuma idan ma kuma mai amfani da ababen hawa ne zai iya haddasa wani hadari sanadiyar wannan shaye-shayen da yake yi. Idan kuma mutum ne haka wanda ke da iyali, idan ya tafi shaye-shayen lokacin da zai zo ya samu iyalin nasa, in dai har bai ta daga cikin mayan nan ba, wannan abin zai taba kamar mizanta zamantakewa shi tsakanin shi da ita wannan matar tashi ko ko daga cikin ɗiyan nashi, har suka yi ma suna jin tsoron ya.
Sunana Rukayya Lawali Musa. Da farko ina jan hankalin ƴan uwana ɗalibai cewa dan Allah, dan Annabi, taimaka ma rayuwarmu, rayuwar uwayenmu da suka sha wahala ta tarbiyyantar da mu tun daga yarintarmu har zuwa yanzu lokacin da muke. Sun sha wahala, mu tausaya ma rayuwar su, ko ba saboda su ba, ko da saboda kannanmu. Shaye-shaye ba wani abu bane mai kyau, banda ya maida mu baya, ya maida cigaban kasanmu baya, ya watsar da rayuwarmu da rayuwar kannanmu. Saboda mu yanzu yara ne matasa, mun taso ba mu san abin da gobanmu za ta yi ba, mu jiba ma uwayenmu da suka sha wahala kanmu da kuma kannanmu na gobe masu tasowa. Ina jin hankali yi ga ƴan uwana mata musamman dalibai shaye-shayen nan da suke ba abu bane na kirki ba abu bane ba wanda zai taimaka ma rayuwarsu su daina idan ma suna yi wanda baya kuma Allah ya kare shi
Ahmadu Ibrahim ana ce mana Ahmadu India gaskiya shaye-shaye komai na iya haddasa yanzu idan aka kasance mutum yana sha mutum yana ya zama barau yana ya zama dan hoshi yana iya zama komai makai mutum yana iya inda ka sha to gaskiya babu wata maganar nutsuwa ga mutum hatta inda zai zama ma yana zama mishi matsala saboda zaga mutum ka tsinci mutum cikin bola kada in ci mutum dai inda dai bai kamata ba kuma kaga hatta addini mutum ba za tsaya yi shi ba inda ka ce maka mutum yana shashaye sakuna ga al'umma kuma ga matasa ya kamata su hankali shashaye sha yana kai mutum mahallaka saboda idan mutum ya sa kan shashaye to wallahi hatta abokin shawara yana iya rasa shi
mati ba ko kuma ga tabi'a da suka dauka tabi'a ba tarbiya ba tabi'a kai wanga shashaye na suke fi an dan kwaya da drug da wata shisha duk ba abu ne na dalibi ba dagon ga wanda muka haifa ba tarbiya bace ba tunda abinda za a bata kwalwa abinda za a bata rayuwa abinda za a bata ilimin ka to ba abin ja bane kace ka mai da abincin ka ko abin shan ka su yanan ga da muke da diyan gana mu yau mun kare su ne yanzu muke sa gaba duk yanzu da wuji dirijan an ga su mahukunta da muke duke iko yau su yanzu suna ikon su da kyau ba su shayi ba to ku yara ku kuna shayi gobe an saka muku suka gusa ko muka gusa ku me za ku yi an ce Niger kasa ce ta me su ilimi ta malamai ta addinin musulunci to amma ku kuna shayi abinda addini ya hana abinda gwamnati hana abinda doka kasa ta hana ku kuna yi to wai an kuka girma an yanzu an ce Niger ta me su ilimi ce ta me su adalci shi adali fa me hankali ne to ku ko abinda kuke son ku zama gobe marasa hankali to kenan so kake kasar Niger ta zama kasar marasa hankali ko ko menene kuke so tambaye da nake muku yanan diyana yara ba ku son wani ji dadin ikon ku ko ku sake tarbiya wannan shayi ina roko dan Allah diyana jikoki na a rage a bar shi ba ya da kyau to mu kuwayen ku mun kara jiddada mun hida muku albarta muna son gobe ku rike kasa ga cikin daraja
ni ne Suhaibu Sani jikan liman to lamarin shayi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yanzu ki an shiga wani hali zaka ga yaran matasa kimanin shekara 14 15 16 sun sa kansu hali na shayi ga sanan muna gani cikin gari daban-daban wannan lamari sai dai mai addu'a ubangiji Allah ya sauke cikin kasuwa muna nan sai ga yaro makaranta ma wannan bai wuce a dauke shi a kai shi makaranta ba amma sai ka ganshi da abubuwa na shayi ya wani kwance ma bai ci komai ba kenan dai akwai dai matsaloli na harkar shayi nan cikin gari ana samun matsaloli ga sanan daban-daban muna gani abinda ke kara kawo wannan shayi ni tunanin da nake tarbiyya ce ta gurbaci daga uwayen daya kenan abinda ya kamata danka ka san inda yake shiga ka san inda yake fita ka san su wane ne abokanan shi su wane ne abokanan shi amma ka bar da ya shiga gari ya tafi aikin gaban shi ba yanan ba ya can wurin baka san inda yasa ya shiga ba ya fito baka san menene yake yi ba to dole danka kowane irin hali ne yana aicin takkan shi a ciki babban illa shi dai da an ce matashi wanga tun daga shekara 15 har zuwa shekara 40 da an ce ka fara lamari na shaye-shaye to ka riga ka shewa rayuwarka cikin garari cikin tashin hankali kaga na harko ba ka ibada babu addini ga mashayi ba ka kasuwanci balle ka taimaki wani kai ba ka aikin gona kai ba ka wani aiki wanda ya shahari wanda za ka unhwana wani balle ka unhwana kanka kenan kaga rayuwa ta fada garari an samu matsala har sai ka gama ya taba lahiyar mutum wasu ma muna nan daidai ku muna gani hauka cewa suke ta dalilin wanga shaye-shaye da suke kira gare mu uwayen daya aiki ya rage wurin ku uwayen daya kamata yi ku kula da dayan ku ina suke shiga ina suke fita menene su wane ne abokanan su in kuka yi wannan kuka rike sauran kula kuma ya rage hannun hukuma ita ke da sauran kula
to madalla wakilin namu a kasar Niger ya kuma zanta da wani matashi dake shaye-shaye wanda hakan ya kai shi ga aikata fyaɗe ga yarinya yar kimanin shekara 11
sunana Abdulkader sunan babana Sabiu sunan kakana Alhaji Dodo ni mutanen maradi ne fadi ne nayi ma wata yarinya yaren ma ba babo bace karama ce abun kunya kai tsaye ne ana ruwa ne na ganta bayan wata runwa ta labe ta gama tallata ta zo ta zamune ina cikin cinguja ina duguja ina barawa ga aljihu ina ci ina waiwaya na gaba kuwa kawai sai na kama mata zani na taushi ga yara ma karama gaskiya ba ta wuce shekara 11 warin kauna ta ta gida warin su guda irin wannan yaran ne ɗan kanana wanda ake akuwa talla
kamar yanzu ta sokai
na yakas
wata nawa ko shekara
wata 6
yanzu shekarun ka nawa
gaskiya 21 tun dimil ɗin aka aihe
daman kana shan wasu abubuwa haka
eh ina sha kayan in san menene duniya na sha wuyi ta bata min da hankali
ya ake shi haka sha wuyi
kwaramuniya a cikin ka mutun ya je kamar ya koma shi kadai ya zauna waya mutun ya ji ma iskanci shi don iskanci yana aya mutun yana azagin oyya mutun yana azagin ubanci cikin shaye-shaye ko shi wannan ya isa a ce ma dalilin shi ma amma bar wani aikata aikin banza sai juju na gidan Rimji ya turo ni ya ce a zo nan ga likita a mana magani tunda ya ga wanda lahaya kaso na ma bai kare ba amma da ya ga wanda lahaya ne sai ya gyara aka kawo ni likita ya ce a rike ni nan sai na samu lahaya lokacin da na zo din wa nake tai ta hira in wangana kusa na in dauko mai hira bai iya magana sai dai saurare ni bai san kan hira ba kuma jikina ba ƙarfi amma yanzu mallam Sa'ada ya bani wani magani ina sha ina jin ƙarfin jikina yanzu
can ka hisha
yimi ce nake sha sai kraven zuwa lokacin balagata ban san yadda duniya take wani sai na sha ta na ji cakwai kuma na ji diba cakwai ba kuma hankali na ya bushe amma ni na yi lakwai
daga wata kalar ka bai
katrin
kabari
dan wallahi har asara na jawo mu babana tunda na ware wannan ikwal din ina sha shayi na jawo mu babana asara yana da pompo ya sai da pompon da yi ikwal ban yi lakwal ba in aka sake ni na koma gida na ga abokai na an shaye shaye gaskiya ba ni abes duk wanda ya ji ni in dai mai ji na ni fadi ne na yi mutane suna cewa abun bai yi ba to duk wanda ke yi dan Allah ya bari balli ma na karama yarinya bai da kyau ma kara ganin ta
wanda kake cewa waran ka ce aka mata haka nan kana jin dadi
wallahi ba ni jin dadi sai na shi na nemi mutane ana ci mai a gaskiya kuwa ne ni ma kawai an dai gyara mini ne na san da haka kashi na ana aya
Dr. Sa'ada Habu kwararren likitan kwakwalwa ne a babban asibitin Maradi dake kula da wannan sashi yayi bayani kan illar shaye-shaye ga lafiyar jiki da kuma kwakwalwa.
Don ga Abdulkadir da ka gani wannan yaro lalle wanga zuwa na biyu ne mun taba rike shi da shaye-shaye to shi na da shekara 12 yake cikin wannan matsala. Yaro ne wanda mun ka gani kamar abun ya tai daidai kuma sai ya bace mana bamu kara gani ne ban bayar magani. Bamu saki gani ne ba sai da yanzu abun ya lalace abun har ya kashe kaso. Yayi wannan yadi ya dawo mana cikin complication ma da ba haici tun da dumin wane da gane-gane da surutai na banza kuma bai san abin da suke ba babu barci lokacin da ya zaka an karike shi lalle ya zamna abu ya kai da kyau yana zakwa yana daukan magani kuma yana bin maganin shi daidai to ka san mutanen namu wani bi sai abin nan kama din da shan magani din a samu wanda zai kula shi na sai a gani kamar mutumin ya warke ko kuma uwayen suna nan suna jaye-jaye su ce ko iska ne ko wani abun ba a tsaya an bi sawa a gani sutu yaro dan shekara tun shekara 12 yake shaye-shaye kenan uwayen suna za tsammanin ko iska ne ko wani izo ko wani mugunyar gamuwa da an ka gani an ka zaka an ka rike shi ya samu sauki shikenan an kai waci da abin nan shi kuma ya koma can da mugan abokan suna ta shaye-shaye wewe dine ya ta shan da karawun ne ya ta shaye-shaye ne na abin nan na wewe har ya rikice ya tsaye ya gamu da wannan baiwa Allah ya mata hada
to da aka mai shi Allah kuma ka dora da lafiyar shi da kuma dawo shi cikin hali
to alhamdulillah mallam masum magani bai ya kariya in an tsaya an bi shi lalle wan shaye-shaye sai an rike su ni guda an rike su kuma ka tabbata maganin ya sha ka tabbata maganin sahi maganin ranan maganin marece ya sha shi sosai da gargadi psychotherapy ana masa gargadi bisa abunda ta kamata da abunda tunda sun koma kamar yara kokolon gole sai an saki reninta a fada musu abunda ta kamata da abunda bata kamata ba kenan yanzu dai alhamdulillah ka ga dai wanda yake abun nan shi kan kanshi
ya yi sauki wa game da shaye-shaye na matasa
lalle ka dai ga wanga dai ai kai gani gani ne ba jiwo ba ko kwaya shaye-shaye ko sasuwa ko wiwi din ko wani tramol ko wani sugudaye ko wani disolution lalle in ta riga ta narke duka ana iya aikata wannan hadin ana iya aikata kashin kai ana iya toye gida ko a toye kaya ko kuma a soke wani mutum duk abubuwan nan duk suna faruwa mutane ne wanda danji za a ci danji figli komai suna iya su aikata kenan hadi wani kashin kai ko wani abu nan duk shaye-shaye suna iya gama shi.
Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani da ke Maradi a ƙasar Niger. Ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.